الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا كوباين الله
كسر مو تاشيغا cikin wata jarabawa wannan jarabawa ta zama abar kunya a gare mu da wadanda suke gwamnati da mabiya talakawa da mabiya addinai daban-daban da maza da mata wannan matsala ita ce matsalar yawaitar cases din fyaɗe da muke jin su a kafafen watsa labarai daga kasashe daban-daban kamar India kamar America da sauran kasashe na Afirka sai gashi wannan case din yanzu ya zama ruwan dare a Najeriya wajibi ne a matsayin mu na waɗanda suke magana da harshen addini mu tashi mu yi magana mu faɗi matsayar addini da tanaje-tanajen addini akan wannan matsala da kuma shawarwarin da za a iya lalubo mafita daga wannan damuwa da ta dame mu a kullum ranar Allah sai ya faru daga wanda za a samu labari a cikin unguwa zuwa wanda za a samu a tsakanin dangi kadai a boye zuwa wanda zai iya fita ga jami'an tsaro na 'yan sanda su bayyana zuwa kuma ɗaruruwa ko dubbai waɗanda za a ɓoye ba za a iya faɗa ba saboda gudun abin kunya wallahi idan ba mu tashi tsaye mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun yi yaƙi da wannan babbar matsala ba to ba mamaki jarabawar nan ta fada ko ma ta fada a cikin gidajenmu da iyalanmu domin matsala ce da take iya faruwa ba dole kai ma ka sani ba amma idan ka dauki matakin da tunda matsala ce da ta shafi al'umma gaba daya muka hadu gaba daya muka yaki wannan matsala muka dauke ta a matsayin babbar matsala da take ci mana tuwo a ƙwariya wanda ko a sanadiyar ta fushin Allah yana iya karuwa a kanmu duniya da ƙasarmu da jihohinmu su ci gaba da zama a cikin jarabawa ta Allah sakamakon wannan matsala da in ba mu taru mun samu hanyar da za mu magance ta ba ta gari da miyagun iri da suke tsakaninmu suke yawo suke shakar iska da cin abinci da shan ruwa amma muka bar su suke bata mana iyalai suke bata mana kanne da 'ya'ya suke kuma bata mana gari da wannan kazamin aiki na zina mafi muni ta hanyar nuna karfi musamman ma akan kananan yara iyazan billah wallahi idan bamu magance wannan matsala ba tun kana daukanta a matsayin damuwar da ta damu wanda kaji labarin sa wallahi tana iya zama damuwa a gare ka ba za ka iya kwatanta abinda za ka ji ba a ranka ko yadda zuciyarka za ta buga idan yau aka ce ga wani an kama shi yana fyaɗe wa ƴarka ko kanwarka ba za ka gane illar wannan abun ba sai ka suranta yadda girman al'amarin yake idan ya faru da ƴarka mace wanda ba za ka iya tattare ta ba duk kokarinka sai ta fita saboda makaranta saboda aike na yau da kullum saboda zuwa unguwa duk yadda kai dai sai ta fita idan ba ta fita ba akwai wanda yake shiga gidanka akan wannan al'amari yanzu labaran da muke ji da abin da yake tabbata a tsakanin mutane ta yanda ya zama babu wanda za a iya amincewa da shi saboda kowane irin kusanci da mutum yake da shi da danginka an samu a cikin wani dangin wanda wani yafi irin wannan kusancin da nasa dangin amma ya haƙince su aka samu wannan matsala kuma matsala ce da take iya faruwa ta inda baka yi tsammanin ta ba shi yasa dole ne mu samu hanyoyi da zamu magance wannan matsala ko mu tsare ta tun kafin miyagun iri da suke tsakanin mu su jawo mana bala'i wanda ba za mu iya tarewa ba wallahi idan ba a maida hankali an tsaya akan wannan al'amari ba to zai zama nan gaba zai zama cikin ƴaƴanmu da suke tashi da kannanmu da suke tashi to babu wata yarinya face an taba samun wani mugun iri a cikin unguwa da ya lalata ta amma ita bata fada ba ko kuma cikin unguwar su ko kuma cikin gidan ba a sani ba ko ba a gane ba ko kuma ta yiwu an gane amma an yi shiru an boye maganar sai zama dukkan ƴaƴanmu da muke tattalin tarbiyar su amma waɗansu suna lalata su wal iyadu billah inspector general na ƴan sandan Najeriya a satin da ya gabata ya bayar da rahoto mai tada hankali da yake cewa kididdiga na alƙaluma wanda yake hannun ƴan sanda a Najeriya ya kai case sama da 700 daga wurare da jihohi daban-daban a Najeriya na inda aka samu mutane da suka yi fyaɗe wa ƙananan yara wanda yanzu haka akwai mutane kusan 799 waɗanda aka kama bisa tuhumarsu da wannan mummunan aiki a yau-yau ɗin nan da safe muka samu rahoto wanda hukumar ƴan sanda ta jihar Kano ta fitar wanda ta ce tana da case yanzu guda 45 na waɗanda aka kama su suna yin fyaɗe wa ƙananan yara wanda kuma suka ce bincikensu ya nuna cewa kashi 1/3 na yawan waɗannan da ake samu ana kama su ne suna yin fyaɗe wa ƙananan yara a cikin gidaje irin waɗanda aka fara ba a gama ba ko an gama ba a shiga ba kangwaye kenan sannan kuma kashi 40% na waɗanda aka yi ma waɗannan fyaɗe yara ne waɗanda aka yaudare su ko da kuɗi ko da wani abinci jihar Adamawa ita ma a kwanakin baya rundunar ƴan sanda ta jihar ta fitar da rahotonta cewa tsakanin watan Afrilu da watan Jun da ya wuce kadai wata biyu sun samu case na rape wanda har ya iya isowa kai kanka ka san ba karamin case bane da zai je har ya isa zuwa ga hukumar ƴan sanda har ta fitar da report akai. An samu case har guda 19 wanda aka samu waɗanda suke yin fyaɗe ma yara ƙanana mata da kuma yara maza ta hanyar yi musu liwaɗi da ƙarfi, yara ƴan tsakanin shekara 7 zuwa shekara 16. Rundunar ƴan sanda ta jihar Bauchi ita ma ba a barta a baya ba, ita ma ta fitar da nata rahoton na adadi masu yawa masu razanarwa na waɗanda aka kama da zargin suna yin fyaɗe wa ƙananan yara. To bari mu gaggauta wannan bawan Allah da ya zo ya karɓi musulunci kafin daga baya mu ci gaba. Bismillah. Come up here to me. MashaAllah. You speak Hausa?
No.
Okay, English?
Yes.
You are welcome.
Thank you.
MashaAllah. You have come to accept Islam?
Yes.
Do you know anything about Islam? Islam is the religion where you believe that there is none who is worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the sealed messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And you believe that none of the prophets or messengers of Allah is a son to God, but all of them are messengers and servants of Allah. This is Islam. Do you accept this as a religion of faith?
Yes.
Okay. So now you say after me. Ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha.
Allah ilaha.
Illa Allah.
Illa Allah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna.
Anna.
Muhammadan.
Muhammadan.
Abduhu.
Abduhu.
Wa rasuluhu.
Wa rasuluhu.
You are now a Muslim. What is your name?
I'm Bethel.
You are?
Bethel.
Bethel. What name from the names of Muslims attracts you more and that you like it?
Ibrahim.
You like Ibrahim?
Yes.
So you are now Ibrahim. You are now a brother like unto us, and you are now the same like every other Muslim. You have you taken bath? You now need to take bath and then you pray with us. Take him now to where he will take bath immediately, and then he will come and pray with us, and then you continue with this, and the brothers that are close to you will continue to teach you and guide you on how to become a more practicing and more devout Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala guide you and guide all of us together in the religion of Islam. Barakallahu fiqh. Saboda haka, bayan rahoto da aka samu daga nan jihar Bauchi, an samu daga jihohi da yawa na arewaci da kudancin Najeriya. Wannan kamar yadda shi babban sufeto na ƴan sanda ya ce, sun lura da cewa wannan case ɗin ya fi yin yawa a cikin waɗannan kwanaki da aka kulle mutane, wanda musibar cutar coronavirus ta jawo mutane suke zaune a gidaje. Suka ce sun lura a tsakanin wannan lokacin ya fi yawa. To ko dai ya zama da gaske, saboda zaman mutane a banza ya yi yawa, sai aikin banza ya ƙara yawa? Ko kuma sakamakon ƙarin talauci da ya yawa wa mutane da rashin abin da za su ci, ya sa ‘ya’yansu suna fita ba tare da suna samun kula cikakkiya ba, ta yanda wani zai iya yaudarar su da kuɗi ko da wani abinci kuma ya je ya lalata su? Ko kuma ya zama dama ana samun hakan, amma saboda mutane sun shagaltu da harkokinsu ba sa iya sani yanzu ne al’amarin yake iya fita tun da mutane da yawa suna gida? Ko ma menene wannan musiba ce da ta kai dole mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? A ce kullum ba ma da kwanciyar hankali in ka fita kana tunanin ‘ya’yanka a gida me zai iya samunsu, ko a waje ko a cikin gida? Saboda sun ce alƙaluma sun nuna wajen kashi 20 daga cikin wannan case ɗin a cikin gidajen yaran yake faruwa. Kashi 33 da wani abu, wanda ya kai 1/3 su ne wanda ake samu a cikin wato kangwaye. waɗansu ana samu ko a gonaki kamar waɗanda suke ƙauyuka kenan, amma da yawa daga cikinsu kuma ana samu yana faruwa ne a cikin gidajen yaran. Wannan matsala ce wadda ta iya faruwa, amma wallahi ba za ka sani ba. Ta iya faruwa uwar ba za ta sani ba, ta iya faruwa uwar ta sani kuma ba za ta gaya maka ba. Kuma wallahi ƴaƴanmu amana ne a hannunmu. Kowa ya ɗauka cewa wannan damuwa ce da ta dame shi, kuma ya rinƙa ji kamar ma ta faru ne a gidansa, don haka zai ƙoƙarin ganowa da hanyar da zai magance tun kafin ya faru. Allah ya kiyaye. Wannan al'amari kar ka ɗauka cewa don kana jin labari a wuri kaza a can kaɗai ya shafa. Wallahi ta yi yana nan a kusa da kai. Allah dai ya rufa asiri, baka sani ba, ballantana zuciyarka ta buga. To tun kafin zuciyarka ta buga, wallahi dole ne ku ɗauki matakin da za ku riƙe hannun irin waɗannan matsiyata da za su ɓata mana ƙasa, kuma su ɓata mana tarbiya, kuma su ɓata mana ‘ya’yanmu. Ga kaɗan daga cikin misalai masu tada hankali akan wannan. Na samu guda goma daga jaridu da kafofin labarai daban-daban na abin da ya faru a cikin ‘yan watannin nan kaɗai zuwa yanzu. Daga kudancin Najeriya, da yawa daga cikin kun samu labarin Vera Omozuwa, ‘yar aji ɗaya a jami'ar University of Benin wadda take karanta microbiology, ta je karatu a coci. Waɗansu ‘yan iska suka je suka mata fyaɗe kuma suka kashe ta suka gudu. Kwana 18 bayan haka ta mutu, ranar 31 ga watan Mayu da ya wuce. Haka kuma a cikin watan Mayu ɗin, yarinya ‘yar shekara 12 tana gidansu a jihar Oyo, tana karatu. Babanta ya je don ya je ya samo man da zai sa a generator saboda ta yi karatu online na makarantarsu. Waɗansu ‘yan iska suka shigo gidan suka haura, suka zo su huɗu sun rufe fuskokinsu suka yi wa wannan yarinya fyaɗe. Jaridar Guardian a 2 ga watan wannan wata da muke ciki na July ta fitar da labarin cewa wani pastor a cocin Helmet of Life International Church a jihar Ogun, wanda suka ce sunansa Niyi Omowodun, an kama shi yana fyaɗe a wani gida kango, incomplete building, yana fyaɗe ma wata yarinya ‘yar shekara 12. Mutanen unguwar makwabta suka kama shi suka damƙa shi ga ‘yan sanda, kuma ya amsa laifinsa a gaban ‘yan sanda. Haka kuma jaridar Guardian ɗin a 8 ga watan July da ya wuce nan ta ba da labarin pastor ɗan shekara 44 na cocin Christ Apostolic Church a jihar Ogun shi ma, wanda ya rinƙa fyaɗe wa ‘yarsa ta cikinsa har ta ce ya yi mata ciki sau uku yana sa ta tana zubarwa tun tana ƙarama, yanzu shekarunta 24. Misalan suna da yawa a nan arewacin Najeriya. Ga kaɗan daga ciki. A farkon watan June da ya wuce, da yawa daga cikinku sun ga video clip ɗin wani yaro mai skate da ake wa lakabi a kwanar Ɗangora a jihar Kano, wanda bayan an kama shi shi da kansa ya amsa cewa ya haura gidan mutane yana fyaɗe wa mata da matan aure da ƙananan yara, hadda tsofi, ya ce hadda tsohuwa ma ‘yar shekara 80, wanda ya riƙa musu fyaɗe ya ce sama da mata 40, wanda ya ɗaga hankalin mata a garin har sai da Allah ya sa wata rana dubunsa ta cika aka kama shi. Duk wanda yake nema ko yanzu ka sa a YouTube za ka gan shi kuma yana amsa laifinsa. A jihar Adamawa, wata mace ta kai ƙara ga ‘yan sanda mai suna Zainab Jafaru. Ta ce wata ƙawarta ta haɗa baki da wasu ‘yan iska, ta ɗauke ta, ta kai ta, su tara suka haɗu gaba ɗayansu ɗaya bayan ɗaya suka yi mata fyaɗe a wani yanki da ake ce Jambutu a Yola jihar Adamawa. A watan Jun da ya wuce, kafofin watsa labarai da yawa sun yi ta watsa labarin da ya daga hankalin mutane gaba daya a duniya na wani matashi shi Ahmadu Yaro da ya yi fyaɗe wa yarinya ƴar ƙarama ƴar wata uku da haihuwa a jihar Nasarawa. Da yawa kun samu labarin yadda aka kai ta asibitin Teaching Hospital na Jos, ana ta mata aiki har yanzu ma ba a sallame ta ba, shi kuma yana nan yana hannun jami'an tsaro. Gidan Radio Voice of America ta gabatar da wani shiri series na Domin Iyali, in ba kuma ta ba a cikin watan February, mai daga hankali dangane da wani mutum da ya rinka yin fyaɗe wa ƴaƴansa na cikinsa ƙananan yara 'yar shekara 6 da 'yar shekara 3 a Rigatsa a jihar Kaduna. Da aka je kotu sun sa an bincika ta hanyar asibiti, an tabbatar da cewa shi ne, amma shi ya yi musu kuma ya je kai ƙarar matan a wani kotun, har aka je aka ɗaure ta akan suna masa sharri ne. Haka kuma kwanan nan kun samu labari na wani abin tausayi na wata yarinya 'yar shekara 6 a Kurmin Mashi a jihar Kaduna, wanda aka samu gawarta a masallaci bayan wasu ko wani sun yi mata fyaɗe har ta mutu. Suka jefar da gawar a cikin masallaci ranar Juma'a waccan da ta wuce, amma da yake mutane waɗanda suke da hankali suka ce ya kamata a binciki me yasa yarinyar nan ta mutu. Wanda suke mata wankan gawa suka same ta jina-jina, suka samu ashe fyaɗe aka yi mata har ta mutu. Ubanta kuma da saboda gidadanci ko saboda wannan gargajiyanci irin namu na jahilci, yace kawai shi aje kawai Allah ya isa kawai aje a binne ta ba tare da ya damu da cewa ayi bincike ba. Wanda ya kamata mu zama muna da hankali a cikin wannan zamani, mutum kare yayi rayuwa irin ta zamanin shekara 100 da suka wuce. Waɗansu 'yan ƙungiyoyi Allah ya saka musu da alheri suka tsaya a kai, aka yi bincike aka gano ga abin da ya samu yarinyar nan, wanda zai sa a yi bincike har a gano mai shi. Saboda in ba haka ba, haka zai ci gaba, wanda ya yi zai sake yi wa wata ma ya kawo ta wani masallacin, kamar yadda aka yi wa wani aka kai ta church. To haka za a yi ta yi a maida wurin ibadarmu, tsabar an raina ibadar sai zama a ciki ne ma za a jefar da wanda aka yi mata, wa ya sani ma ko a ciki aka yi. Tunda ranar Juma'a ne lokacin da masallatai na as-salawatul khams ake kulle su a tafi masallacin Juma'a, a lokacin da kowa baya nan shi kuma yana iya buya a cikin wannan masallacin, a ciki ne zai yi ta'asarsa. A irin wannan rayuwa za mu ci gaba kuma ka ce za mu samu sauki a wurin Allah. A daidai lokacin da muke neman a yi tadarru'i, a koma ga Allah, a tuba a kan laifufukan da yanzu ma nawa muka tara, don Allah ya jika mu a kan halin da aka shiga, wanda ba a san ranar fita a cikinsa ba, na wannan ƙangi na ƙalubalen cutar nan ta annoba. Amma a daidai lokacin mutane za su rinka wannan a tsakaninmu, su kwana su tashi a cikinmu mu bar su. Sannan haka a nan Bauchi shi ma abin bai canza zani ba. Rahoton da wata jarida Premium Times ta bayar akan a ƙaramar hukumar ta fawa ɓalewa, wani da ake ce Gwanda Amos ya yi fyaɗe wa yara har guda 7 daban-daban, 'yan shekara 4, shekara 5, shekara 6, aka kama shi. Haka kuma da wani da ake ce Usman Hamza, shi ma labarin yana cikin Premium Times a tudun Salmanu, shi ma har ya amsa laifinsa akan ya yi fyaɗe wa yarinya 'yar shekara 7, an faɗi sunanta. Irin wannan abun kaji in ka ɗauka a wani gari ne yana faruwa a cikin garinka, to ya kake tsammani da gidanka da kewayen gidanka? Wallahi wannan damuwa ce da ta dame mu, ta damu kowane magidanci, ta damu kowane mai hankali wanda shi ba ma magidanci ba ne, tunda yana da ƙanne, yana da yayye mata, yana da kuma uwaye mata. Wallahi idan ba mu tashi ba, to irin waɗannan za su fi ƙarfin mu kuma za su zama su ne suke rike da al'umar mu sai su yi tsiyar su kuma sai Allah ya saka mana da irin abin da ya dace da irin su saboda mun zama kamar su a iya bincike na manya-manyan abubuwan da suke jawo ci gaban irin wannan matsala faruwarsa tun a farko da kuma ci gabansa da yanda ba a magance ba da kuma hanyoyin da za a iya samun magancewa abubuwa ne guda uku kowanne yana da rassa guda hudu me ya jawo wannan abin tun a farko abin da yake jawo shi abu na farko shine tsafe-tsafe da alaka da bokaye da ɗan tsubbace-tsubbace waɗanda suke haɗawa da cewa abu kaza da za a yi ba zai ci ba sai an yi fyaɗe wa ƙaramar yarinya jini ya zuba a ɗebi jinin a kai musu da shi za su yi abin da za su yi akwai da yawa daga cikin irin wannan wanda yake samun sirrace-sirrace na masu neman duniya ko masu neman siyasa ko wanda zai zo ya confessing da kansa akan da yayi yana neman Allah ya yafe masa zai zo ya faɗa muna jin irin su da yawa ko wanda shi yasa an yi ko shi yayi da kansa in ya ji wa'azi yayi niyan tuba zai zo ya faɗa irin wannan yana ɗaya daga cikin abinda muka tabbatar ke jawo irin wannan abu na biyu da ke jawo wannan shine shaye-shayen miyagun kwayoyi da matasa suke yi in mutum ya sha kwaya to ba abin da yake cikin zuciyarsa sai ya aikata laifi saboda ba zai taba jin cewa laifi bane a hankalinsa kuma tunaninsa ba zai zama irin na mutane masu hankali ba don haka duk abin da dabba za ta iya yi zai iya yin fiye da haka don ko dabba tana kirga wata irin dabba ce ta kai yadda dabba zai iya hawanta to shi zai iya zama sama da dabba sannan abu na uku da yake jawowa shine tsananin iskanci zalla ba wani tsafi ba wani shaye-shaye amma wani dama ɗan iska ne kawai ya ga wane ya gwada ya sha lafiya wane ma ya gwada ya sha lafiya ya ba shi labari shi ma sai ya gwada ko bai samu damar yin aure ba sai ya ce bari ya huce akan ƙananan yara sannan sai kuma dalili na hudu shine yanda batsa ta yi yawa a cikin al'umma da na zahiri yanda mata suke fita ta batsa da rashin mutunci wanda yake jan hankalin matasa wanda ba su da halin da za su iya samunsu sai su samu waɗanda suke da arha ko kuma ita ɗin kanta su same ta da ƙarfi wanda mata su suke jawa kansu irin wannan haka kuma batsan da take bayyana ba a zahiri ba a cikin hotuna da videos wanda yanzu cikin ko'ina ya zama a fili yake a cikin wayoyin mutane a cikin groups ma ake watsawa wanda ba kowa ne yake da ƙarfin imanin da zai ga irin wannan ya goge ko ya kauce bai gani ba to in ko mutum ya gani ba zai zauna ba sai ya ce zai gwada abin da ya gani a ciki sannan sai bangare na biyu me yasa wannan matsalar take ci gaba bayan an fara ta ai yan sanda suna kama mutane kuma ana ce ana prosecuting din su amma me yasa aka kiya daina me yasa matsalar karuwa take yi duk da ana yawan magana akai kungiyoyi na kare haƙin bil'adama da waɗansu daga bangaren addini duk suna yi amma me yasa matsalar take ta kawo ƙarshe dalili na farko shine lalacewar tarbiya ta al'adunmu da kuma ta addininmu idan ba mu gyara wannan tun daga tushe ba za mu iya gyara wancan matsalar daga sama ba kowa ya sani cewa wallahi tarbiyarmu baya take yi ba gaba take yi ba kunya da ake da ita kai yanzu in ka kai shekara 30 kunyar da ka san mutane suna da ita shekara 20 da suka wuce ka san yanzu ba haka mutane suke ba damuwar da mutane suka yi akan maganar tarbiya tsakanin ƴaƴa da iyaye ƙanana da manya akan al'amura na addini da na rayuwa da na al'adu ka san kullum baya ake yi to in ba mu gyaro shi daga ƙasa ba za mu iya gyaro wannan matsalar daga sama ba dole ne sai ya zamana mun sake komawa daga tushe, mun sake duba yanayin tarbiyar mu da lalacewarta. Don wallahi akwai laifufukan da da dan adam ma ba zai iya tunani za a aikata ba, sannan komin laifin mutum akwai laifin da ba zai taba iya yi ba. Da kuna jin irin wannan labarin ne? Sannan abu na biyu da ya jawo ci gaban wannan matsalar shine ba ma da dokokin da za su iya hanawa. Akwai dokokin amma ba su kai yanda za su hana ba. Har yanzu dokokin da ake amfani da su a Najeriya, wallahi babu wadda ta kai da za ta daga hankalin mai irin wannan a ce zai bar su, a ce zai bar halinsa. Tunda ai yana je an kama wani kuma an kashi an yanke masa hukunci, amma yayi to dokar ce ba ta isa ba. Da lokacin da babu sosai aka sa wannan dokar, ta yiwa lokacin ta danyi amfani. Amma yanzu da abun ya zama ruwan dare, dole a canza dokar saboda ta zama tana tafiya da daidai yadda mutane suka canza. Haka kuma ita dokar, wato bangaren gudanarwa, bangaren procedural law, bayan an kai mutum kotu, kwana nawa, wata nawa, shekara nawa zai yi ana kes din kafin a ce har an yanke masa hukuncin da zai sa wasu wannan din ya zama musu wa'azi da izina, zaka ji an kai amma ba zaka ji nan da aka gama ba. Matsala ta uku da ta jawo ci gaban wannan matsalar ita ce sakacin da iyaye suke yi akan damuwa da kulawa da ƴaƴansu a bangaren tarbiyya tun daga farko, da daukan nauyin ƴaƴan akan tarbiyya ta addini da kuma ta karatun zamani, da kuma wato dauki responsibility ƴaƴan na abinci da sutura da bukatun ƴaƴan da magani, ta yanda duk abin da wani ya basu ba za su yi tunani ba saboda a gidansu babansu ya dauke musu nauyi da iya gwargwadon karfinsa. Amma suna gani abin da bai fi karfin babansu ba bai musu ba, in wani ya basu dole su karba, yara ne ba sa da hankali. Yasa yara kanana sun tashi, ga kuma wannan zamanin da yadda aka tashi yara kanana suna son kudi su je su saye biskit, suna son a basu halawa. Babansu bai damu da ya ba su tuwon da za su ci su koshi ba ma, ballantana ya yi tunanin zai kawo musu halawa, ballantana ya musu abinda zai sa su rinka jin cewa babansu ya wadatar da su. Yaro in yana jin kwaɗayin abu baka bashi ba, to in wani ya bashi wallahi zai karɓa, to kuma baka san waye zai bashin ba, kuma wallahi in baka bashi ba wani zai bashi. To gara ka ɗauki responsibility ɗayanka ta yanda za su rinka jin cewa ka ja su a jika, in ma wani ya musu wani abu za su zo su faɗa maka. Amma iyaye ba su ɗauki nauyi na jan ƴaƴansu a jika ta yanda in wata matsala ta faru da su ko wani ya musu wani abu da ba su ji daɗi ba za su faɗa, za su yi tsammani in suka zo suka faɗa duka za ka musu, sai ya daɗa ƙara musu. Don haka ba za su faɗa maka ba, an je an lalata maka ƴa ko an yi liwaɗi da ɗanka, wallahi ba zai zo ya gaya maka ba saboda yana jin tsoro in ya gaya maka dukansa za ka yi. Ba mu ja ƴaƴanmu a jiki ta hanyar tarbiyyar da za su ji suna son mu matsalarsu su gaya mana ba, sai dai suna tsoronmu ne iya a tsaka alaƙarsa da kai, ka masa duka, ka ce masa wane, ka masa ka tsawata, shi kenan. Sannan abu na hudu na ƙarshe da ya jawo ci gaban wannan matsalar shi ne shuru da ake yi, shuru daga ɓangaren wanda aka yi wa abin, musamman mata wanda suka girma a yi musu amma su ki fada saboda tana jin tsoron kar ta zo ta rasa miji ko ta jawo kunya, abun kunya a gidansu. Dole ne wannan abun sai an nuna wa mata a musu tarbiyyar da zai sa in an yi miki wani abu ki fada, amma a koya musu ba wa kowa ake fada ba. Akwai wanda in an fada mataki zai dauka ya kare miki mutuncinki, ba wai zai fada bane duniya ta ji. Amma in kika yi shiru, to wanda ya miki gobe ma zai kara, kuma in ma bai miki ba zai yi wa wata. To don ki taimaki kanki ki kare kanki, ki kuma taimaki waɗansu matan, to dole ne irin wannan abun kar a rinka ɓoye shi a cikin al'umma. Sannan haka kuma su mutane su ɗauki wannan in ya faru a gidan wane kamar ya faru a gidanka ne, tsangwama da za a iya yi wa wata sakamakon an yi mata haka, ku daina wannan. Duk wanda ta iya jajircewa ta faɗa an yi mata, to wallahi ya kamata a taimaka, a taimake ta, ta san da cewa goyon bayan ta ake yi. To wata ma za ta faɗa eh ni ma haka, eh ni ma haka, sai abin ya fito, sai a gane su wane ne suke da irin wannan a kamo su. idan ba a magance ba wanda ya fara wallahi ba zai daina ba kuma zai shigo da wadansu ne su kara to sai babu na karshe shine menene mafita mafita su ma matakai ne guda hudu na farko shine a bude baki ai ta yin magana akan wannan abu kuma ai ta yin aiki akai shiru wallahi ba zai kai mu ko ina ba kuma waɗanda za su yi magana sun hada da malaman addini su yi magana ta fuskar addini bangarori na wato abin nan na al'umman gari ta hanyar wayar da kan mutane ya zama wannan ba al'amari ne da za a rinka koyon shi ba ai ta fada don in abu mutane suka gane kazantarsa da girmansa sun fi kyamatarsa saboda abin da ba su riga sun gane muninsa ba kuma ba su san an san ana yi ba ba za su damu da shi ba amma duk wanda ya san ana gani kuma an san ana yi to zai ji tsoron za a iya kama shi amma ya ga an yi shiru zai dauka kowa ma bai sani ba ne kafofi na watsa labarai kungiyoyi wanda suke kokarin a yanzu galibi ma su aka bari su kara haka shugabanni na mutane na gargajiya da kuma na gwamnati malamai na addini da limamai akan mimbari da pastoci a cucunansu saboda wannan matsala ce ba wai ta damu musulmi kadai ba ta damu kowa ne gashi misalan da muka bayar har a cikin coci har pasto a ce sun amince masa su kai ƴaƴansu da matansu kuma ga abin da suke yi dole ne a hada kai tsakanin malamai na addinin musulunci da pastoci na addinin kirista saboda wannan matsala ce da ta damu kowa akan wannan ne na fara zama da waɗansu limamai da waɗansu shugabanni ina ba da shawara akan dan Allah kowace community kowace unguwa a samu wata hadaka coalition tsakanin malaman addinin musulunci da na kirista da shugabannin gargajiya da ɗan ƙungiyoyi irin na banga da kuma na ɗan committee ɗin nan da kuma jami'an tsaro na ƴan sanda aƙalla waɗannan da kuma waɗansu dattijai cikin iyaye a cikin unguwa a samu inda za a samu haɗin kai a kowace unguwa da za a zo a tattauna ko a fadar mai unguwa ko a masallaci ko a coci ko a ofishin ƴan sanda a rika tattauna wannan matsala saboda kowace unguwa ita ta fi sanin peculiarities ɗinta yaya za a gano in akwai irin wannan matsalar yaya za a tare ta in babu tun da wuri wallahi ya kamata ko ina su yi haka a nan dai mun fara hoɓɓasa mun yi zama yau ɗin nan da limamin kaga dama kuma na ce shi zai jagoranci wannan a tsakaninmu limamai zai kuma zama a haɗa kai ni dai wallahi a shirye nake a kira ni mitin ko a ina ne billahi lazi zan je coci a yi mitin akan wannan matsalar zan je ko ina akan a tattauna don ba matsala ce da ta shafe ni ni kadai ba ta shafi kowa ne a cikin al'umma kuma in ka bar wani to wani zai iya kawo maka matsala don haka kowa ya kamata a shigar da shi a cikin wannan sannan abu na biyu shine wajibi ne iyaye su ƙara ɗaukan mataki akan kula da ɗawainiyar da take kansu bai halatta ba ka haifi yaron da ka san ba za ka kula da shi ba tun a farko ma shi yasa aure ma Allah ya ce karka yi sai kana da hali wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli to ballanta na haifuwan yaro duk yaron da ka san da cewa ba za ka ɗauki nauyinsa ba me yasa za ka kawo shi ka kawo duniya jangwangwan idan za ka haifi yaron da za ka bar shi ya lalace ya zama mana irin wannan a cikin unguwa tun da haifuwar da ka yi idan za ka haifi yarinya ba za ka kula da ita ba za ka bari irin waɗannan su samu dama a kanta wallahi tun da haifuwar da ka yi me amfanin da ka kawo al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku haifi yaran da zan yi alfahari da su ne ta ina za a yi alfahari da irin wannan mu ma ba mu so su ba ballanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai haka iyaye dole ne gaskiya su tashi a tsaye su dauki nauyin ƴaƴansu wajen tarbiya da sa su a makaranta sannan musamman kuma iyaye mata su rinka sa ido akan ƴaƴansu mata ina suka je ina aka aike su yaya ta wuce iya adadin lokacin da ya kamata je su wane ne kawayenta wannan wajibi ne akan mata kuma wajibi ne akan ku karantar da mata a cikin gidaje ku kuma gaya musu abubuwa da ya kamata su rinka sa ido ba su yi shiru ba kuma duk abin da ta gani ta gaya maka in ka nuna ka damu to shine za iya samu mafita akan al'amarin sannan sai shawara ta uku mafita ita ce a canza dokokin da suke da alaka da harkar rape a Nigeria kwanan nan BBC ta hira da ministan sadarwa Dr. Fantami Allah ya saka mishi da alheri ina goyon bayan shawarar da ya bayar akan cewa ya kamata gwamnati tsakanin majalisa legislature da executive su hada kai su samar da dokokin da suka dace da addini sama da dokokin da suka dace da bature a cikin wannan al'umma tamu kuma wallahi da gaske ne ba abinda zai magance wannan matsalar sai an yi amfani da dokoki na addini dokokin mu na addini kuwa akan fiade shine kisa kawai amma wani shekara 14 wani daurin rai da rai wani wane ne za a daure shi rai da rai wani gwamnan kuma zai ce ya yafe masa ko ba haka bane amma irin wannan mugun irin ba kwa bukatan ya je kuma ya sake dawowa yaron da zai fadi wa yar shekara 6 yar wata 3 kuma ka zo ka ce wai ya je yayi me a ciki dokokin da suka dace da wannan kasashe da yawa na musulmi suna amfani da ayar suratul maida wanda ta yi magana akan kashe mutumin da ya fashi da makami to duk wanda ya nuna irin wannan karfi akan yarinya karama hukuncin sa kisa ne kawai ayar suratul maida an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard wannan kuma shine ya dace da koyarwar addinin Kirista domin a cikin Bible a Deuteronomy sura ta 22 aya ta 25 zuwa 26 ita ma abinda ta nuna shine duk mutumin da ya yaudari wata kuma ya je ya mata fyade to hukuncin sa shine a kashe shi don haka da musulmi da Kirista su ne addinai da suke Nigeria wanda aka san su officially don haka ya kamata Kirista su bada goyon baya akan wannan su ce gudumawar su daga cikin Bible shine a sa dokar da zata nuna a kashe mutumin da ya aikata fyade mu ma mu ce gudumawar mu daga Alkur'ani shine a kashe dan fyade shikenan sai a hada da sunan addini me yasa saboda ya dace da abinda muka yi imani da shi dukkan mu musulmi da Kirista na cikin littattafan mu na biyu shine an gwada waccan dokar bata mana aiki ba duk abinda bai aiki ba sai a canza shi ba na uku shine doka ta addini za ta fi saurin yanda za a kama mai laifin waccan in aka ci gaba da bin tsari na conventional law haka za a kai mutum ai ta zama shi bai gama ba har yarinyar ta balaga ta rasa mijin da zai aure ta shi kuma yana zaune a can amma in aka ji an kashe shi to kowa zai ji tausayin ta a ce a ita ce da gaskiya to ita wannan ba zai hana ta ita kuma ta yi aure ba amma shi ma kesi in za ba a gama ba halama sharri ake masa an sa lauyoyi sun je suna ta surutu ana ta turanci sai a ce sharri ake masa amma in dai har aka bi tsari na dokoki na addini to zai fi saurin yanda za a samu dispensation of justice kuma cikin kankanin lokaci sannan kuma ya fi arhama wancan tsarin ya fi kashe kuɗi a ɗauko wane a ɗauko wane a ɗauko wane ne yan kare bil adama ai ta surutu amma wallahi in aka bi tsarin addini ba wani wanda zai zo yana wani dogon turanci an kama mutum da laifi kawai a aiwatar da shi ya tafi sannan kuma dalili na biyar shine wannan tsarin zai fi zama abin da zai hana mutane saboda an je an alakanta shi da addini kuma yanda an san yan Najeriya suka dauki addini cikakken bayani akan tanaje-tanajen musulunci a fiqihu dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi wannan zai zo a turmi na biyu na wannan huduba wanda za mu gabatar sati mai zuwa in Allah ya so sannan shawara ta ƙarshe ita ce mu koyar da mata yanda ake self-defense da yanda za su iya kare kansu in ƙananan yara ne a koya musu tun daga gida daga tarbiyya tsakanin kai uba da uwa a gaya musu cewa duk wanda ya fara miki kaza ki yi ƙara ki yi ihu a koya musu cewa ba shiru ake ba irin wannan sannan a koya wa manyan mata yanda in za su fita su rinka sa sutura mai kyau su sa wando a ciki kafin su daura zani sannan wallahi a koya wa mata da ƴan mata waɗanda suke jin tsoron wani wuri da za su je cewa su rinka rike makami wallahi duk wanda ya zo su soke shi saboda in ba irin wannan aka fara ba wani ya kai hari an kashe shi wani ya kai hari da abun an yanke abun wallahi zai sa in iska za su dakata Allah ubangiji ya tsare mana kasar mu da addinin mu da al'umman mu ya tsare mana mutuncin mu da iyalan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خيلته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارضى عن جميع الصحابة والآل أجمعين وارضى عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الأمن والتمكين والطمأنينة والسلامة في ديارنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك رزقا مباركا اللهم إنا نسألك رزقا مباركا وأمنا دائما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا لله قانتين